This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. Ko Nomad, ko Niya FM, ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Ga labaran duniya, mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Kasar Sabia ta kame manyan jami'an gwamnatin kasar Sofia da mawadin da ke cikin gwamnati yanzu nan har su 80 wadanda yawancin su yan jami'ar adawa ne ta ce makasudin kame su ko shine ana tuhumar su da rudda ciki da kudin gwamnati da amfani da karfin mulki fiye da kima sai kuma hallata kudaden haramun da yake wa taron manema labarai jawabi ministan harkokin cikin gida na kasar Nebojsa Stefanovic yace daukacin wadanda aka kame an same su ne da laifuka daban-daban har 20 wadanda ke nasaba da cin hanshi da rashawa abinda ya ce hakan ya sa kasar hasaran kudi har kwatankwacin dalar Amurka miliyan 100 yace gwamnati ta dauki wannan matakin ne domin hana ci gaba da ayyukan cin hanshi da rashawa a cikin kasar musamman a harkokin gwamnati yace dukkan wadanda ake tsaye da su ana da kokarin shaidar cewa sun aikata ayyukan aisha ne tun daga shekarar 2014 kawo yanzu Stefanovic yace yanzu haka yan sanda nan na farautan wasu biyar da suka arce kano su 39 sunanan suna huskantar bincike yanzu haka dai ministan na cikin gida ya bayyana sunayen waɗanda ake tsare da su da kuma laifukan da ake tuhumar su da aikatawa sai dai jami'an adawa sun ce wannan kamen ba komai cikin sa illa siyasa wasu fitattu daga cikin waɗanda ake tsare da su ko sun hada da tsohon ministan ayyukan noma Slobodan Milosevic wanda dan jami'ar adawa ne wanda ya riki mukamin tun daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2008 sai kuma tsohon shugaban hukumar yakin ci hancin da rashawa na kasar wanda shi ma ya riki mukamin na tsawon shekara guda ɗaya rak. Kungiyar ISIL ta fitar da wani sako daga bakin shugabanta wanda ke cewa daular ta kungiyar na nan daram duko da harin da jiragen sama na yaki na kasar Rasha da wanda Amurka ke jagoranci suka kai mata. Sakon ya ce bai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba. Sakon ya ci gaba da cewa nasara na tare da wanda ke bautawa Allah ne. Yace suna fada wa duniya cewa kungiyar su tana nan daram kuma da zaran yakin da suke yi ya kara zafa haka su ma suke kara samun nasara duka wannan dai yana cikin jawabin da shi Abubakar Al-Baghdadi yayi ne cikin rekodin da aka nadi muryar sa to sai dai bayanin da ke cikin rekodin mai tsawon mintuna 24 da ke dauke da wannan bayanin kawo yanzu ba hakikance sahihancin sa ba haka kuma sakon yana sukan lamirin kasar Saudi Arabia mai hada kai da sauran kasashen Larabawa domin a yake shi. Sakon ya ci gaba da cewa inda yaki na musulunci ne kasar ta Saudi da ta nisanta kanta da hada kai da Yahudawa kuma da ta mayar da hankali wajen ganin ta yaki Isra'ila domin kwato wa Falestinawa yancin su. Kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa ya ce har wa yau a cikin sakon mai magana ya kira da yan kasar Saudiya da su yi mata bore kana yayi alkawarin kaiwa Isra'ila hari. Sakon ya ce yana kira ga 'yan kasar Saudiya da su miƙe tsaye domin yaƙi da gwamnatin kasar mai cin zalun 'ya'yanta kana su rama abin da ake wa 'yan uwansu a Syria, Iraq da kuma Yemen. Wasu da ake tuhumar 'yan tawayen musulmai ne sun kai wa wani ƙauyen Krista hari a kudancin Philippines kuma mutane 14 ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin. Mahukuntan kasar sun faɗa jiya Asabar cewa wasu 'yan ƙauye mabiya addinin Krista ne su tara ne waɗannan maharan suka harbe waɗannan maharan dai masu na Bangsamoro Islamic Fighters su ma ba su sha daɗi ba a hannun jami'an sojan gwamnatin kasar domin ko sun kashe biyar daga cikin su duko wannan yana faruwa ne a ranakun gobe bikin Christmas da ma ranan Christmas mai magana da yawun ɗaya daga cikin gundumomin sojan kasar Captain Joan Petingley ya ce an yi ba ta kashi ne da 'ya'yan waɗannan ƙungiyar a sassa uku daban-daban a cikin ƙasar. Ya ce an kiyasta 'yan tawayen sun kai aƙalla su 200 a hare-hare har 8 a sassa uku a cikin kwanaki biyu. Ya ce tun farko sun samu labarin cewa za su kai wannan harin musamman gare su jami'an tsaro. Ya ce shi yasa suka kwana cikin shiri kuma ba don haka ba da ɓannar da za su yi da ya wuce wanda suka yi a halin yanzu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ziyarar Prime Minister India Narendra Modi zuwa ƙasar Afghanistan da Pakistan cikin satin ta gabata ana iya cewa ƙasashen uku sun dumfari hanyar ƙulla kyakkyawan zamantakewa tsakaninsu. Sa'ilin da ya isa Kabul ranar Juma'a da ta gabata, Modi ya kaddamar da azatubalin harsashen ginin ɗakin majalisar ƙasar ta Afghanistan, wadda ta ba da kwangilan gina shi a kan dalar Amurka miliyan 90. A wajen bikin haɗa harsashen ginin, Modi ya alkawarin cewa ƙasar India za ta taimaka wa ƙasar ta Afghanistan. Kana ya buƙaci ƙasashen uku haɗi da Pakistan kenan da su haɗa kai da juna domin samar da zaman lafiya a yankin nasu da kuma ci gaban ƙasashen nasu. Tun dai faɗuwar gwamnatin Taliban a ƙasar Afghanistan, India ta taimaka wa Afghanistan ɗin wajen ganin ta sake faɗowa domin ko har gudunmuwar kuɗi dala biliyan 2 ta taɓa bata. Hawa kuma ta taimaka mata wajen gina gine-ginen manya-manyan abubuwan buƙatun jama'a a cikin ƙasar, ciki ko har da hanyoyi da asibitoci. Sa'ilin da Modi ya bar Afghanistan ne ya bayyana cewa zai yada zango a Lahore, inda ya gana da Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif, wanda wannan shine irinsa na farko a shekaru da yawa da suka gabata. Jami'an ba da agajin gaggawa sun ce aƙalla mutanen da yawan su ya kai 150 ne suka da ke bakin iyakar Paraguay, Uruguay, Brazil da Argentina suka tsere suka bar gidajensu sakamakon wata matsanancin ambaliya. Rahotanni daga yankin Paraguay ya ce aƙalla mutane 90,000 ne a kwashe daga babban birnin ƙasar jiya da yammaci, waɗanda da yawansu suna zaune a gidajen kwatankwaci na 'yan allazi wahidun, kuma ga su kusa da bakin rafin Paraguay ɗin. Yanzu haka dai shugaban ƙasar na Paraguay, Horacio Cartes, ya ayyana dokar taɓaci a babban birnin ƙasar da ma wasu gundumomi, yayin da wasu jami'an gwamnati ke sintiri ta jirgin sama mai saukar ungulu domin gane wa idanunsu yadda al'amura ke gudana. Sai dai har yanzu har zuwa yammacin jiya Asabar ɗin ba rahoton rasa rai ko guda ɗaya sakamakon wannan ambaliya. Kamfanin dillancin labarai na Argentina ya ce ita ma ƙasar mutane da yawansu ya kai 20,000 ne a arewa maso gabas suka bar gidajensu, yayin da Uruguay ta ce mutanen da yawansu ya kai 9,000 ne tilas suka bar gidajensu domin gudun wannan ambaliya. Ita ko Brazil a kudu maso gabashin ƙasar mutane 7,000 ne aka kwashe, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito. 'Yan sandan Isra'ila sun ce sun harbe wani Bafalastine wanda ya yi ƙoƙarin daɓa ma ɗaya daga cikinsu wuƙa a Jerusalem. Wannan dai yana faruwa ne a ci gaba da tashin-tashinan da ake yi a cikin watanni uku da suka gabata. Wata mai magana da yawun 'yan sandan ne ta ce sun dumfari wani mutum ne da suke tuhumar cewa yana da wata manufa a gare su, kuma suna kaiwa kusa da shi sai ya fito da sharɓeɓɓiyan wuƙa ya yi ƙoƙarin daɓa wa ɗaya daga cikinsu, abin da ya sa nan take suka halbe shi. Ko a ranar Juma'an da ta gabata, sai da 'yan sandan suka kashe wata mata ba Falastina wadda suka ce ta yi yunkurin auka musu da motarta a kusa da ƙauyen Silwad a Gaza ko ministan kiwon lafiya ne na Falastinu ya ce an kashe wani mutum ɗan shekaru 22 kusa da bakin iyakar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa kasar Rwanda ne wadda ta jefa kuri'an jin ra'ayin jama'a na sakewa dokar kasar gyaran fuska domin shugaban da ke kan karagar mulki Paul Kagame ya samu daman tazarce. An yi zabe dai an gama, zaben da hukumar zaben kasar ta ce ba ta taba samun irinsa ba. To da yake ɗan adawa sun ce ba a ba su wadataccen lokaci ba game da wannan jefa ƙuri'a. Ita ma hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ƙorafin da ta yi kenan cewa lokacin da aka sanar game da wannan jefa ƙuri'a yayi kaɗan. To abokin aiki na sashin Turanci Peter Clotti ya samu damar zantawa da shugaban hukumar zaben ƙasar Charles Munyaneza. Kuma ya fara tambayan sa ne me zai ce game da wannan ƙorafi na ƴan adawa? Ga kuma an san da ya baiwa Peter.
Peter have been raising that concern, that have been reminding those people making that those concerns that this is an issue that came from the population. As you are aware, over 4 million Rwandans had a petition parliament requesting for the amendment of the constitution. So for them, they are just looking at one article, but the amendment touched many, many articles of the constitution. So if 4 million out of 6.3 million Rwandans are able to vote, had requested for...
Saka mutane suna korafi kan wannan batun, amma abin da muke yi shine muna ci gaba da tunatar da masu wannan batu cewa wannan batu ne da ya zo daga dokar ƙasa. Kamar yadda ka sani, mutane kusan miliyan 4 ne na ƴan ƙasar suka rubuta takarda zuwa ga Majalisar Dokokin Ƙasar suna neman a sakewa dokar ƙasar Kwaskalima. Masu wannan korafin suna duban bangare guda ne kawai na dokar ƙasa. To kuma idan cikin miliyan 6, miliyan 4 sun amince cewa suna son wannan tsarin, to wannan ya nuna kusan daukacin ƴan ƙasar sun san abin da ake ciki. Abin da kwasho ta Nibiyo ana magana akai, mun san wasu ƙasashen da suka yi irin wannan cikin sati guda ɗaya tak.
Kuma fita ya tambaye shi, to kun jefa ƙuri'an jin ra'ayin jama'a, to yanzu kuma sai ina daga nan?
Not later than Monday, not later than 21st of this month, we shall announce what we call final
Nan da sati guda, za mu bayyana inda hukumar zaɓe ta dosa. Daga nan kuma, za mu baiwa hukumar ƙasa rahotonmu na musamman akan abin da muke ciki ko kuma inda muka dosa. Kana Kwaskalima ga dokar ƙasa, zai ci gaba domin akwai wasu abubuwan da ya dace waɗanda sai da su ne za mu samu damar jin tafiyar da ayyukanmu, musamman sashi cikin kundin tattara bayanai da ke da nasaba da wannan Kwaskalimar.
To ko baya ga shugaban hukumar zaɓe, shirin zaɓe ko naɗi ya samu damar zantawa da wasu ‘yan ƙasar game da wannan ƙuri'an jin ra'ayin jama'a, kamar wannan ɗan taliki mai suna Zeno Mutimura. Da aka ce masa ko ya yake kallon wannan ƙuri'an jin ra'ayin jama'ar, shi ne sai ya ce.
So what is democracy other than the people's decision, the people's will, expressing it through referendum or through their representatives?
Menene demokaradiyya idan ba abin da mutane suke so ba, ko kuma suka yanke shawara ba? Ta bayyana shi a hanyar ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ko kuma ƙuri'ar raba gardama, ko kuma bayyana shi ta wakilansu. Abin da muka sani kenan da abin da ake cewa demokuraɗiyya, amma ba abin da aka yi mana a nan ƙasar ba.
Da ƙasar Rwanda sai kuma Jamhuriyar Nijar. Inda hukumar zaben kasar take kokarin ganin ba a zarge ta da kumbiya-kumbiya ba wajen shirin zaben da za a yi a kasar cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Wannan yasa ta gayyato ƙasashen renon Faransa domin su zo su ga yadda take shirya ayyukan gudanar da wannan zabe kuma su ba ta shawarwari. Ga dai Sulaiman Munni Barma da ƙarin bayani.
Taron ɗaukacin mambobin hukumar zaben ƙasar Nijar wato Seni da ya gudana ne yanke shawarar gabatarwa ƙungiyar OEF wato ta ƙasashe renon Faransa buƙatar ta aiko da ƙwararru don su binciki sabon gidgam ɗin zaben da ya jima yana haddasa takun saƙa tsakanin ɓangarorin siyasa bayan da ‘yan adawa suka nuna shakku a kan sahihancinsa. Mataimakin shugaban hukumar zaɓe Maitre Umaru Kadri ya bayyana min dalilan ɗaukar wannan mataki.
Kun san akwai wanda ba su yarda ba da wannan fisheken. Shi yasa mu muka gani ya kamata mu yi bincike, muka aika takarda wajen OEF don saboda ta zo ta bincika wannan fisheken don saboda mu same shi da gaugawa mu samu a yi zaɓe a cikin lokaci. Mu fatar da muke a fara zaɓe bisa kan kwanciyar hankali don ‘yan ƙasa su ba mu yarda.
Tuni dai wannan aniya ta hukumar zaɓe ta Seni ta fara samun yabo daga ɓangaren ‘yan adawa. Madam Bayar Hajiya Maryama Gamace ita ce kakakin ƙawancen FPR na ‘yan hamayya.
Yau ina cikin horin ciki tun da gaskiya da rana tsaka ta zo ƙarya hure take ba ta ɗiya. Na farko kenan, na biyu ina zizziga ma Seni, ina zizziga musu damtse tunda sun ce adalci suke yi, kuma sun ce ƴan ƙasar Niger suke so, kuma sun ce ba su son tashin hankali cikin ƙasar Niger. Abinda mun ka hodi mun ka nanata, yau gaskiya ta hito. ƴan sani sun ce sai an yi bincike wanda ya kamata, girgamkin nan sai an yi shi. To ina tsammani, ina tammaha ke su ƙara su bi doka, wannan binciken nan a yi shi bisa kan ka'ida cikin adalci.
To ko me ke matsayin jam'iyyun da ke mulki ga abinda Alhaji Asmanu Muhammadu na PNDS tarayya ke cewa?
Tun 1983 aka zabi ba taɓa kayan ƙasar waje ba. Mu da Allah ya sa muna da alƙawari, muna mutunta 'yan Niger, muna mutunta, muka yarda da kullum abin da 'yan Niger suka yi. Amma su wannan walakantar da mutanen Niger ne. Tun da sun walakantar da mutanen Niger, kuma sai ni ta yarda ta kawo mutane daga waje, ai babu matsala gare mu, mun yarda haka nan. Yanzu za mu gani in za su yarda ko ba za su yarda ba.
Yanzu dai hankali ya karkata wajen kungiyar ta OEF don jin sakamakon da za ta bayar biyo bayan binciken da hukumar zaben ƙasa Seni ta ɗora mata nauyin aiwatarwa a kan kundin rajistar zaben.
To dama mun ce masu saurare za mu ci gaba da kawo musu yadda ake ci gaba da cece ku ce game da zaben share fage na ƙananan hukumomi a jihar Sokoto. Yau za mu leƙa ƙaramin hukumar Sokoto ta Arewa ne, Murtala Faruk Sanina dai ke muna jagora.
Lamarin dai ya fi kamari a ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa, inda aka gudanar da zaben, to amma kuma rikici ya biyo baya a daidai sa'ad da ake ƙoƙarin soma ƙirga ƙuri'u, abin da ya haifar da Baiwa Hammata Iska tare kuma da yayya ga wasu ƙuri'un. To sai dai tun daga wannan lokacin har kawo yanzu, ƙuri'un suna na ofishin jam'iyyar ta APC na jihar Sokoto ba a ƙirga su ba, yayin da kwanaki 20 kenan cur da ɗaya ɗan takarar shugabancin ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa tare da magoya bayansa suke zaman dirshin a daidai ƙofar ofishin da ƙuri'un suke a ajiye, suna gadin su ba dare ba rana. Na ko ziyarci wajen inda na tarar da su bakin rai bakin fama, sun baje akan wata makekiyar shimfiɗa.
Sunana Honorable Ibrahim Azika Sarki, wanda aka sani da Honorable Mai Kaji, ɗan majalisar dokoki na jihar Sokoto mai wakiltar Sokoto Arewa ta biyu. A tun sanda aka kawo tun daga rannan wayewar gari 17 ga wata da ya shuɗe har zuwa yanzu, muna nan zaman jiran, an sa ƙuri'un cikin ɗaki an kulle, muna jiran a zo a ƙirga a haɗu ga wanda ya ci. Tun sannan muna nan muke kwana, nan muka yi ni yau kwana kusan 20 za a ce.
To amma baka ganin kaman wannan zai iya zama kaman ihu bayan hari, jin cewa wataƙila kaman ko an riga an tantance da 'yan takara da ita jam'iyya ta tsayar?
Ya magana ihu bayan hari, ƙuri'a ta an ka jewa ba a ƙirga ba a ce kuma ga ɗan takara, ai ba magana ihu bayan hari ba ce. In akwai wani abu can daban wani abu ne, amma magana ƙuri'u ga sunan muna hauke da su, an sa an ce mu jira za a zo a ƙirga. To babu wani ɗan takara, babu ɗan takara, babu wani wanda an ka taje, don ƙuri'u da su ne aka dogara, kuma ga muna hauke da su. Ƙuri'un da an ka jewa ni a matsayina na agent da ni aka yi komi ƙuri'un, tun da aka wasu muna nan hauke da su. In akwai wasu ƙuri'u hin, to waɗanga dai da an ka na haƙiƙani su muna nan hauke da su. Kaga ƙofar ɗakin ga nan ne ka kwana, nan muka kwana tun wannan tun 17 ga wata.
Kaman a can baya na san kun yi korafin cewa kaman can wurin wannan zaɓen an yaga ƙuri'unku, ko kuma wanda ya yi wannan al'amarin yana korafin cewa ƙuri'un da aka fitar waɗanda aka nuna kaman sun yi damage ko sun lalace su ne ya yaga, menene gaskiyar lamarin?
Wannan wanda ya ƙuri'un abokin aiki na Honorable Malami ne Galadanci, a gabana aka yi sorting out na ƙuri'un ɗan takarar da nake wa agent Abdullahi Mu'azu Hassan. Shi Honorable Malami shi ya ce waɗannan ƙuri'un suna da buƙatar a sake risotin nasu, a sake tantance su. Tantancewar da ake yi duk wadda aka aje gaba ne ya ce daidai take, bayan sun taru su ne kwasa yaga, ba magana invalid.
Har yaushe za ku ci gaba da gadin wannan ofishin da aka sanya
na ƙuri'un? Ai ba lokaci, ai zaman durshi na muka yi. In ka ji an ce zaman durshi shi kenan sai abin da hali yi, muna nan in an shekara nan.
Honorable Malami Muhammad Galadanci da aka fi sani da Bajare shi ne wakilin ɗaya ɗan takarar wanda ake zargin shi ya yaga ƙuri'un a lokacin cece-kucen zaɓen na fitar da gwani. Na kuma tambaye shi ko wannan ba zai zama zubar da ƙimar majalisar dokoki ba, yadda a matsayinsa na ɗan majalisar aka nuna shi a gidajen talabijin yana yayyaga ƙuri'un da hannunsa.
Wannan ba shi halawa ba ne, matsayin wakilin jama'a mutane ke wakilta sun ke wakilta nan wannan wurin. Na zo ni na tsare na matsayina na wakilin ɗan takara, ba a matsayin wakilin ɗan majalisa na zo wurin nan ba. Ya kamata ka bambanta wannan abin, wakilin ɗan takara daban da ma ɗan majalisa daban. Abubuwan da aka yaga abin da ake jaya su akan imbalin ne ake jaya akan su. Kuma ga fili aka yi shi ba ɓoye aka yi shi ba, shi yace bai yadda kowa shi huta mu wani ba sai dai kowa shi huta maka ne ko ya bo ko bai bu kuwa yace wannan an huta mu eh tashi eh tana nan Aminu eh tana nan Abdullahi shin sai mu yadda a doki eh aba Abdullahi akan Aminu har ba gaskiya cikin wannan
to ba fa iyakarta kenan ba domin yanzu haka wannan batu an garza ya kotu kuma zamu ji shin me ita uwar jami'a ke cewa ne game da wannan batu amma fa duk wannan sai a cikin shiri na gaba yanzu amadun wakilan namu na Nijar Sulaiman Barma da kuma Murtala Faruk Sanyinna da abokan aikin mu a nan sashen Hausa da suka taimaka wajen hada shirin sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shiri ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
a daidai wannan lokacin kuma ga rahotanmu na musamman
kafin da lamura su ma ta barbare Musulmi da Krista kan yi zaman ‘yan uwantaka tare, lambarin da ya kai akan zaici juna tare kuma da gudanar da bukukuwan sallah da na Kirismeti tare, batun da yanzu kusan ba haka yake ba, ko da yake wasu na ma danganta lamarin ne da jahilci, yayin da wasu kuma ke cewa ta asubanci ne ke sa hakan. To ko menene bambancin irin waɗannan bukukuwa a da da na yanzu? Mr. Tom James, wani mai bishara ne a Yola.
Na shirya shi domin mu ci abinci da iyalin na da makwabta idan Allah ya kai sa mu muna cikin masu rai.
Na farko a matsayinka na mai bishara ya kake ganin idan ka duba baya akwai zumunci tsakanin mabiya addinan nan idan lokacin bukan Christmas ya zo za ka gaya ci makwabcinka haka shi ma sallah ya zo. Na farko tukuna ya kuna wannan?
Eh har yanzu akwai wannan.
Akwai me?
Akwai wancan kikkiwan dangantaka.
Kamar na me?
Irin lokacin bukukuwan Kirismeti Krista su ci abinci tare da makwabta masallata haka kuma lokacin bukukuwan sallah masallata suna gayyatar Krista su ci abinci tare ana diba abinci ana kaya gidajen wayanda ba Krista ba da kuma a lokacin Kirismeti so da kake maganan Kirismeti na da na yanzu wato da ana da cikakkiyar imani an rike bi da gaskiya amma yanzu abin akwai irin sakaici rashin tarbiyya na ruhani na
sau tare da akan zargi wasu in siyasa da cewa suke marura wutan gaba tsakanin musulmi da krista da mincin bukatun su kamar yadda Bishop Charles Yohana na cibiyar wanzar da zaman lafiya ta jihar Taraba wato Taraba Peace Initiative ke cewa
abu ne na siyasa kuma siyasa ba zai raba mu ba saboda haka mu a ganin mu yanzu muna kira kusan kowane krista da musulmi da wanda ba musulmi ba krista ba hada kai mu zauna tare fiya domin in babu zaman lafiya ba yadda zamu yi mu ci gaba cikin cin gaba da kuma lumana
to sai dai kuma da alamun ba taruwan zama daya ba domin yayin da wasu ke marura wutan gaba wasu ko sun dukuba ne wajen yin amfani da irin waɗannan shagulgula wajen kai ziyara da kuma tallafa mabukata ba ma tare da la'akari da addini ko jinsi ba kungiyar sa kai ta fadai wato Positive Awareness Against Drug Abuse Initiative na cikin irin waɗannan kungiyoyi inda mata ziyarci yan gudun hijiran da ke cocin St. Teresa da ke Yola fada jihar Adamawa na cikin irin waɗannan kungiyoyi inda ma suka ziyarci yan gudun hijiran da ke cocin St. Teresa da ke Yola albarkacin bikin Kirismetin inda ko suka ba da tallafin kayakin sutura ga ɗaruruwan yan gudun hijira da ke cocin Abdulkarim Salihu da ke zama babban sakataren wannan kungiya ya ma bayyana dalilansu na kai wannan tallafi.
Chosen na St. Teresa IDP camp sako ne, ni din nan musulmi ne, kuma muna da musulmai muna da kuma masu bi a tsakaninmu. Yadda muke da lokacin biki dukkanmu muke bikinmu, lokacin sallah ba musulmi ba Christian, haka kuma lokacin Christmas ba musulmi ba Christian, muna taimaka ma juna mu yi wannan. Shi yasa muka dauki wannan abu muka ce za mu yi abun nan domin me dabi'unmu da muka suka gusa muna so mu dawar da su. Idan mun dawar da su mutane sun ga yadda wannan abu mutum zai tuna ya ce wallahi da fa haka abun ne yake, me ya faru? So kaga nan zamu fara gyara dabi'unmu, zamu fara gyara halayyarmu, zamu fara komawa mu zama cewa mu din nan ɗan uwan juna ne, zamantakewa mu daya, komai mu daya. Shine wannan da muka yi kokari muka ce to bari mu fara yi, don idan ba wanda ya fara ba yadda za a yi a ci gaba.
Shi ko da yake karin haske game da wannan batu, Honorable Abraham Kwacham, wani dan siyasa a jihar Adamawa, na maganin fa dole ne a koma ir gidan jiya muddin dai ana so ci gaba inda ku yi bada misali da hada-hadan Boko Haram
Kirista na arewa da musulmin arewa na Najeriya suna wa'ensu rigingimu wannan su suke kashe kansu da kansu kuma a ƙarshe za su zo su fahimci cewa aikin banza suke yi don babu yadda za a yi dukkan mu nan kasan mu ne ba za mu yadda wa'ensu suna shiga tsakanin mu ko mu musulmai da Kirista yanzu gudun da aka yi kamar misali su mu bi mitika madagali yau an ce wannan musulmi ne an bar shi kuma wannan Kirista an bar shi ne duk an gudu ai yau an ce wannan duke musulmi ko kuma duke Kirista ne duk an bari an gudu ai ko baka ba don haka dole ne mabiya mu hada kai duk wani musulmi ko Kirista mu hada kai mu san cewa yau duk abun da ya faru fa gaba ɗaya mu zai shafa mu tabbatar cewa duk abun da ake don mulki ake yin sa mu kare mutuncin mu mu kare mutuncin addinan mu mu zauna lafiya da junan mu wallahi shine fi in Allah yana son ganin Najeriya gaba ta zama so kasa na musulmai a dare ɗaya da duk mun tashi mu tada kan waka in Allah yana so ya ga kasar nan ta dawo kasar na Kristoci da dukan mun tashi mu tada haka akwai kasashen da Allah ya yi haka mu kuma ya hada mu haka ne don ya nuna ikon mulkin sa don mu zauna lafiya ya kamata mu hada kai mu zauna lafiya don mu sa kasar nan ta ci gaba bambanci tsakanin mu da ba mu sani ba mu yanzu ne muke gani abun mu yana babu mamaki da ba mu sani ba mu
koma da menene masu fashin baki na ganin lokaci yayi da za a shata sabon jadawalin mutunta juna da kuma watsi da ƴan ingiza mai kan turuwan da kan fake da rigar addini musamman a sabon shekarar da zamu shiga ta 2016 kamar yadda honorable Usman Boboka Challawura sanda ke cewa
a kona wannan ataka wannan duk wannan muna so bana a wannan shekara zuwa in Allah ya yarda zamu hana shi kuma muna fadakar da mutane muna kiran ƴan uwa muna kiran kristoci muna kiran musulmai muna kiran su dukkan muna ta kiran su a kan su dawo da hankulan su a yanayin siyasa ta yau
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Kasar Sabia ta kame manyan jami'an gwamnatin kasar tsofi da ma waɗanda ke cikin gwamnati a halin yanzu har su 80, waɗanda yawancin su 'yan jam'iyyar adawa ne. Ta ce makasudin kame su ko shine ana tuhuma su da rudda ciki da kuɗin gwamnati kana da amfani da ƙarfin mulki fiye da kima sai kuma halatta kuɗaɗen haramun da yake wa manema labarai jawabi ministan harkokin cikin gida na ƙasar Nebojsa Stefanovic ya ce daukacin waɗanda ake kame da su an same su da laifuka ne daban-daban har 20 wanda ke nasaba da cin hanci da rashawa. Kungiyar ISIL ta fitar da wani sako daga bakin shugabanta wanda ke cewa daular ta kungiyar na nan daram duko da harin da jirgin sama na yaki na kasar Rasha da kuma wanda Amurka ke jagoranci su kai mata ta ce bai sa sai kasa goyo ba. Sakon ya ci gaba da cewa nasara na tare da wanda ke bautawa Allah. Wasu da ake tuhumar yan tawayen musulmai ne sun kaiwa wani ƙauyen Krista hari a kudancin Philippines kuma mutane 14 ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin. Mahukuntan kasar sun faɗa jiya Asabar cewa wasu 'yan ƙauye mabiya addinin Kirista ne su tara wannan harin maharan suka harbe. Waɗannan maharan masu suna Bangaros Moro Islamic Fighters su ma ba sha da daɗi ba.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.